sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Ibrahim Almasi Garba da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar 34 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya Litinin a yankin Kasan da ke kudancin ƙasar bayan nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawar su da Rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. Sannan a karan farko, shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya Litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan ƙasar, yana mai zargin Amurka da Isra'ila da ingizawa.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa wasu da suka yi shigar ƴan banga sun kashe mutane 12 tare da kwasar dukiya karamar hukumar Bali ta jihar Taraba.
Tun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni fiske sun tara al'umma na fiye da mutum 50 da bindigo sai sun ka zamnar da ni sun ka ce mini in ba da barayi ni ce wannan iri barayi kuma.
Haka kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke haddasa ƙananan yara gudun hijira da gararan ba akan tituna, masana na ganin
wata rashin karatu bala'i ne, babu karatun addini babu na boko, to dillahin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya bom na muke sama.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kamana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya Litinin a yankin Kasan da ke kudancin kasar wadda ta zama ƙari kan nasarar da suka yi a gabashin kasar cikin ƴan kwanakin nan, yayin da suke dada dannawa wajen mayar da martani ga sojojin Rasha suna ta sake kwato yankunan ƙasa da sojojin Rasha suka kwace tun da farko a wannan mamaya da suka kwashe watanni 7 suna yi. Jami'an da Rasha suka dora a yankin Kasan sun tabbatar cewa sojojin Ukraine sun sake kama wasu yankuna, a yayin da kuma ita kanta ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da hakan da cewa tare da taimakon tankunan yaƙi masu inganci, sojojin Ukraine sun kutsa har can cikin yankunan da muka tsare. A jawabinsa da yakan yi da dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Litinin cewa rundunar sojin Ukraine na ci gaba da dannawa gaba ba tare da yin cikakken bayani ba. Ya ce sojojin sun sake kwato wurare da dama. An kubutar da wasu wurare masu yawan jama'a a yankuna da dama. Ana ci gaba da fafatawa a fagage da dama, inji shi. A halin da ake ciki kuma, ana kyautata zaton tallafin kayan tabbatar da tsaro da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden za ta tura ma ƙasar Ukraine nan gaba. Zai kunshi ingantattun kunamun harbu, rokokin atulare, samfurin HIMARS, albarusai, bamabamai da kuma motoci masu juran nakiya, abinda wasu majiyoyi biyu da aka musu bayani game da tallafin na dala miliyan 625 suka gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan jiya Litinin. Tallafin wanda mai yiwuwa a sanar yau dinnan talata shine dauki na farko da za a kai ma Ukraine tun bayan shelar da Rasha ta yi kwanan nan ta haɗe wasu yankunan ƙasa, da kuma karo na biyu na umarnin shugaban ƙasa na tilasta mutane shiga soja tun bayan da Ukraine ta yi gagarumar nasara a fagen daga a tsakiyar watan jiya. Shelar haɗe yankunan ƙasa da Rasha ta yi ta biyo bayan abin da ta kira ƙuri'ar raba gardama a yankunan Ukraine ɗin da ta mamaye. Gwamnatocin yammacin duniya da kuma ƙasar Ukraine sun ce wannan ƙuri'ar ta saba ma dokar ƙasa da ƙasa, kuma an yi ne cikin tilastawa tare kuma da rashin cikakken wakilcin ɓangarori.
To nan zuma kaɗan, Ibrahim zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wasu mutane sanye da kayan ƴan banga suka kashe mutum 12 tare da kwasar dukiyar al'ummar Zigai da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba. Wakilin Maladu Salisu Muhammad Garba daga Jalingo ya haɗu mana da wannan rahoton.
wannan al'amarin da ya faru ne a yankin Zudai dake karamar hukumar Bali a jihar Taraban inda wasu waɗanda ake zargin cewa ƴan banga ne suka je wani rigan Fulani inda suka bude wa rigar Fulani wuta nan take kuwa suka kashe mutane 12 zuwa 15 kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar
lalle ya samu wasu wanda ba san ko suwaye ba dauke da bindigogi saje da kayan ƴan banga sun kai hari kan wani kauye da kira Fangiri nan karkashin hukumar Bali an kashe mutane sun kashe 12 ko zuwa 15 DPO mai kula da wannan shashin na Bali TSP Gumi da jama'arsa sun kama hanyar safe nan zuwa ainihin inda abun ya faru domin a samu tabbacin ko mutane nawa aka kashe sannan kuma da wanda suka jikkata
Malam Shehu Aliyu wanda ke zama mahaifin wani yaro wanda ƴan bangan suka kashe ya koshe da mana yadda al'amarin ya faru
yaro karam ya sheko da buri yace min baba nake yace da ƴan bangan sun shiga gida ina cinka mashiki na gefen daki matana na jar masara sai nake to Allah sawwaki ina koma ta gefe ina tsinkan dai abinda ake yi suka zo suka dauki mashin na basu shiga gida na ba suka tattara shanu na suka karasa da mayayana suka je suka karasa da masauran dan uwana duka ina da yaya wanda shi an zaunar da su ma musamman har ciya mansu sun yi magana da shi ina da kaki na soja gurgudun halin wanda ni cinka da ido na kamin wannan lokaci suka kashe na kashewa suka kubutar da na kubutawa suka ce su tashi su wuce
Malam Monde Muhammad wanda ke zama mai anguwar garda ƴan banga suka je suka kashe al'umma sama da 12 zuwa 15 tare da kore garken shanu sama da 20 ya koyi mana karin bayani akan yadda ƴan bangan suka zo suka same shi cikin gida
sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni iske sun tara al'umma na yadda mutum 50 suna tsare da su ya uwa su ashe suna can da yawa da bindigogi sai sun ka zamnar da ni sun ka ce mini in ba da barayi ni ce wannan iri barayi kuma ta ce eh barayi muka nema ni ce to ni nan ban da barayi sun ka ce duk yawan ga ce yanzu ba barawa ni ce ba barawa in akwai shi zan nuna maka ko zan daukan mai mataki yanzu tunda na ce babu barawo ko da haka nan sai mun gane kuren mu saboda ya uwan mu sun kaji amuna ko da haka nan ko babu barawo ba za su ba mu ba mun kaji ta wancan gefe ana ta halbe halbe ba kusa gare mu ba ku wajen mutum takwas an ka kashe su ta nan gefe kuma sai ni ji ana halbe halbe can to sai kuma ashe na wasu mutum hudu na an ka kashe jimilla dai mutum 12
Alhaji Adamu Zudai kuwa shine ke zama daga cin garin Zudai wanda ya mana karin haske akan yadda al'amarin ya faru
ba tabbatar da su sami su da matane ba ko ba magana sun zo kada iya kana da faurin su samu gidan su ba na su ci ba su samu su ba sun kaka to wasu har da har ko ne gurare ma
ko menene ma shi a gabanin kungiyar sallubawa su ce akan wannan batu Alhaji Arɗokiri wanda ke zama Arɗon sallubawa mazauna yankin shi kuwa cewa yayi
duk waɗannan ba ƴan banga bane ni a munne ni sani ga ƴan banga suna tafiya da bindiga irin na toka suna tafiya da irin ƴan bindigogin da ake samu ba amma waɗannan da suke tafiya da bindigogi irin na sojoji na ƴan sanda ban doke su ƴan banga ba na doke su ƴan ta'adda ne waɗanda aka yi doko hayar su daga filato wasu kananan kabilu ne suka hadu da ƴan uwansu na filato suka samu wasu gurbatacci a Taraba waɗanda ba su zama layya wasu kabilu suka shirya wannan ta'addanci suka shirya su kwace mana dukiyoyin mu su kashe na kashewa sai dai wannan Allah Ubangiji ya tsirar da rayuwar shi da dukiyar shi
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
ko ma da Allah kyauta a gaida Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da kashi na biyu na labarai
to Sarfilu wani bincike mai zaman kansa da aka gudanar kan tabargazar da ta bayyana a gasar league ta ƙasa ta ƙwallon ƙafa ta mata a Amurka a kakar wasa da ta gabata ya gano cewa cin zarafi mai tayar da hankula da kuma cin mutunci a badalance sun kasance tamkar al'ada a wannan wasan kuma al'amarin ya shafi kulob da dama koci da dama da kuma ƴan wasa da dama bisa ga rahoton da aka fitar jiya Litini cin zarafi a NWSL din ya samo asali ne tun daga daddadiyar al'adar ƙwallon ƙafa na matan kama daga amincewa da ake yi da kalaman zagi yayin koyar da masu atisayen gasar league ta matasa da kuma rashin gindaya cikakkiyar iyaka tsakanin koci-kocin da ƴan wasa a cewar tsohuwar muƙaddashiyar Attorney General din Amurka Sally Yates hukumar ƙwallon ƙafa ta Amurka ta kaddamar da binciken wanda ita Yates da kuma wani kamfanin lauyoyi mai suna King and Spalding suka yi bayan da ƴan wasan NWSL Sinid Farelli da Mana Sim suka gabatar da wasu zarge-zarge na cin zarafi da tilasta yin lalata waɗanda coach Paul Riley yayi ta aikatawa tun shekaru wajen goma da suka gabata. Jaridar Atlantic ta wallafa labarin a watan Satumbar shekara ta 2021. A ƙarshe, shugaba Joe Biden na Amurka ya je gane ma kansa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Fiona ta yi a Puerto Rico, sannan ya alƙawarin bayar da tallafin abubuwan bukata na dala miliyan 60 don taimaka ma wannan yankin ƙasa na Amurka saboda mahaukaciyar guguwar da ta afka ma yankin a watan jiya. Za mu kashe kuɗi don gyara hanyoyi, gadoji, bangarorin sufuri, tasoshin jiragen ruwa, ruwan sha da kuma yanar sadarwa a yankin Puerto Rico, a cewar Biden a birnin Ponce na kudancin yankin wanda ya fi fama da mahaukaciyar guguwar. Ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta dukufa wajen sake gina Puerto Rico, sannan ya ce zai tabbatar cewa yankin ya samu abin da ya kira duk wata dalar da aka yi alkawarin bayarwa bayan faruwar guguwar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a Najeriya masana na ganin daga cikin illolin da rashin tsaro ya haifar ga al'umma shine rashin sanin makomar kananan yara da ke gudun hijira ko ba sa samun damar samun ilimi don gudanar da rayuwa. Wannan na zuwa ne lokacin da dabban yara suka yi bankwana da karatu sanadiyar halin da suka samu kansu ciki na ayyukan yan bindiga wanda ka iya zama babban matsala nan gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma addabar jama'a, ake ta samun yan gudun hijira da ke kauracewa garuruwan su domin su tsira da rayukansu. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin magance matsalolin, har yanzu ana ta samun kwararar yan gudun hijira zuwa manyan birane kamar waɗannan da suka fuskanci harin ta'addan shi kwanan nan a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Wallahi ina faɗa malamai, barayi giran suna cikin halin kakani kai. Yanzu mutum da ake ciki da uwayenmu da matanmu da iyalinmu, yaranmu duka suna cikin daji. Yanzu in ka ɗauka tun daga wanda ka fara abin da ya kawo tsamiya, abin da ka ture ta in ka bi wannan hanya, jama'a mu nan annan wurin barakatai zuba.
A cikin yan gudun hijira, mata da ƙananan yara su ne suka fi shiga mawuyacin hali, wataƙila saboda raunin da ke gare su.
Na ɗauki wani yaro ɗan ƙarami, wallahi na ce cikin daji muna kwance, dare ya yi kusan 12. Kwam da dare na, na kwan dare ya yi su haya ta waye 12 ɗin dare ya yi. Yaron nan ita ce gugu a mallan yana ci, daga wannan masifa ta baci. Yaron nan kuma nin neme shi na sai wani ce kana aika ga gaji na ba da ni ban da lahiya. Mallan ta haya muka wallahi tun da ƙarfe 10:12 har inda ƙarfe 6 na marici.
Duk da yake abu ne mai wuya a samu tsayayyun alƙalumma da ke nuna yawan ƴan gudun hijira a jiha ko a ƙaramar hukuma, amma dai gwamnatoci da kungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da kai musu tallafi domin sauƙaƙan halin da suka samu kansu ciki. Kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar mulkin keɓe a jihar Sokoto, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ƴan bindiga suka ɗaiɗaita, Lawali Maraba Fakku ke cewa
at local government level na ɗauki matakin sai musu shinkawa to liya gurin ga buhu 40 da dagarin kwaki buhu 30 sai na rarraba musu. To sai mun kai magana ta yace ne dangane da abubuwan da ka gudana, an sai musu buhun shinkawa, buhun gubi to liya ɗin da ka faɗa maka kwana 200, buhun garin kwaki 200, jarkan man gida 100, har buhun kuli 100 an ga sai ba, tabarma 2000, bokitin wanka 1000, mota arwala 1000, aka gama musu da magunguna.
Tallafin da waɗannan jama'ar ke samu yana da wuya ya wadatar da bukatunsu duba da halin da suka shiga, abinda ma yasa ake ta ganin su akan tituna suna gararamba suna bara. Wani abin da ya kamata a lura a lamarin yan gudun hijira shine shin menene makomar kananan yara waɗanda aka raba da makarantun da suke karatu kafin matsalar ta raba su da garuruwan su. Professor Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullum na ganin cewa
wata rashin karatu bala'i ne, babu karatu addini babu na boko, to duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya bom na muke sama kuma ba mu fata. Amma idan ba a kula ba, yatzan sun samu karatu zuciya su ta yi taushi, sannan sun waye sun samu karatu na addini, in ba haka an ka samu ba suna zama al'umma bala'i ko irin waɗannan da kake gani yan dindiga da ake samu daji suna wani aiki irin na rashin imani mutane ne da ke ganin kamar al'umma ta yi musu laifi hukuma ta yi musu laifi can a da don haka da imani ya riga ya hice su
wannan lamarin na iya zama tamkar koma baya ga kokarin gwamnatin Najeriya da hada hannu da hukumomin duniya wajen mayar da kananan yara makaranta musamman arewacin Najeriya abinda masana ke ganin cewa gwamnati da al'umma na da rawar da za su taka wajen daidaita matsalar don ba a so makokawa da ita ba a nan gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to madalla ga da Muhammad Nasir a nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1:15 na dare yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya
kamar kullun za a kama cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane so dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala
gwamnatin Najeriya ma gaba da daurin Fulani su ne kawai suke abubuwa marasa kyau kuma halin kuma ba abin ba haka bane
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadoma da ku a wannan sabon shiri full na tsaka mai wuya to a gashin gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi wato tsaka mai wuya saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta cigaba da samun rahotanni ne da ake cigaba da fatattakar su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya wato kasashen Yarbawa kenan amma kuma a ɗaya ɓangaren su Fulani su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na Fulani da furkokin yara Fulani saboda haka muka ga cewa ya kamata mu dubi wannan matsalar ta Fulani mu kuma dubi dukkan ɓangarorin biyu akan haka ne wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin. A wannan bangare na farko za mu fara ne da wannan tsaka mai wuyar da suke ciki su Fulani din na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare kuma ana ganin su ne suke gallaza mu mutane sannan za mu duba maganar da mai martaba sarkin musulmi game da halin da Fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su kansu Fulani din sannan kuma yaya alakar Hausawa da Fulani gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar Hausawa din amma kuma galibin Hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun Fulani a abubuwan da ake zargin su da aikatawa to wannan daga cikin abubuwan da zamu share fage da shi ba tare da bata lokaci ba ga Babangida Jibrin da bakin sa
zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya sarki bismillah
assalamu alaikum sunana Alhaji Salisu Garba bai shan kai sarkin Fulani shagamu kuma bata mishin ciya wannan kungiyar sarakuna Fulani yake yarwawa
to Alhaji Musa Jika zaka gabatar da kanka
sunana Musa Jika shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma member Amnesty International
makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na Najeriya kuma ake alakantawa da Fulani da farko dai akwai sace-sace ko garkuwa da mutane kuma akwai fada tsakanin manoma ko wanda ke kiran kansa yan kasa da makiyaya da dabbobin su musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da yankin kudu maso gabashin Najeriya alhankin su ba shakka matsayinka na sarkin Fulani ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa Fulani a Najeriya
kawai mutane wanda ba san ma yanda ya za su yi ma su je gari ba amma suke taimaka musu kan wannan abubuwa kuma ko wanda kungiyar da ga wannan wanda suke zuna wannan abubuwa in ka duba ai ba su kade bane suke ko an su mutan suke tare su ba su kade bane amma gaba da duk an daura mafilan suke da wannan level
to amma kaman shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwana nan yana cewa daga cikin mutane 10 da ake kamawa 8 zaka ga fulani ne ba wai ba a san fulani bane amma gaskiya ne ake fadi bai zaka ce anan
eh kaman abin da shi ai naji abin da shi sarkin musulmi ya fadi to ka zama kaman da kace ana kama kaman an kama ana kama duk yawan jara samun fulani ne wani bangare amma kuma wani bangare ya ba duk fulani bane ai da aka ce jama'a shi da duk fulani suke wannan abubuwan shine kuma mai dadawa kan ta duk fulani suke wannan abubuwan ba don haka ko wasu mutane wanda suke aiki na tare su ba su kade ba da suke wannan abu tunda fulani ne ka gane in ya ce ya dauki ko ya saci shadu ko ya wannan abu ya tafi sai kai su dole ne sai da hadin wasu wani wasu al'umma da ba su da ana fada su ne kuma ana fada su kuma ana wasu abubuwa marasa kyau kuma gaba ɗaya su a daura maka don wannan abubuwan mun sha gani irin wannan abubuwa kudu din na kudu maso yammacin kasar nan saboda akwai lokacin da aka samu wasu mutane aka kama su sun tare guda Fulani aka ji aka kama su aka ce Fulani fita gaba aka kama su aka kare su har lallai wannan mutanen a shi ko ba Fulani ba ne wani ga Yarbawa da suka yi wannan shigan amma a gani a lokacin an ja fara wani buge-buge na Fulani sai wasu Fulani to haka ne yawanci suka tare guda Fulani suka shiga saboda ake kiran su da yansu da su ya fita yanzu gaba da su ne suke tare su ne suke da abubuwa sai ka so haka tana ana fada riguna su ana zuwa ana wannan abubuwa haka masu kada suke wannan abubuwa ba gaskiya wannan daga
to Alhaji Musa jika ka ji abinda sarki ya ce me zaka dora nan
to na ji bayanin da shi sarkin Fulani ya yi amma mu abinda muke kallo kuma yanda muke fahimtar mu idan har kullun za a kama cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane so dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu Fulanin su kansu matsalar kansu ne saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba na farko zaka ga akasari su suke sace dabbobin ƴan uwansu na biyu kuma zaka ga kuma har ma kisan ƴan uwansu suna yi saboda dabbobi
wannan zargi ne koko kuna da shaida
a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin Kaduna ne kuma akwai matan da take saida fura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba Fulatana ne yana da shanu sun kudari so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu sai ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga yaya ga sauransu sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka kamakamin nan da ake kai zaka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran Fulani kan akasarin su so shi yasa al'umma sai suna kallon cewa Fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo akan cewa Fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa mu kuma muna kallon cewa tsakanin Fulani da Hausawa kusan abu ɗaya ne to har yanzu kuma shi Bahaushe yana kallon Fulani a matsayin ɗan uwansa to amma yau in ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani ta'annati da yake faruwa akan Bahaushen yake karewa a hannun Fulani domin Fulani Hausawan suke kamawa kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kudin fansa a hannunsu to kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa a ta al'umman da suke jihar Sokoto mun taba wani shiri akan maganan Oyo ko kuma Ogun da gwamnan Ogun ya ce Fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati
jihar Ondo
ne ya fito daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can Sokoto ya ce su da ma a Sokoton ne za a ce za a kori Fulanin su da sun yi farin ciki da haka to ka koga duk
alamomi ne wanda yake nuna cewa akasarin su dan ba za a ce duka ba akasarin su sun zama gurbatattu a cikin su shi yasa ma a wancan karan sarkin musulmin kaje yayi bayanin cewa su fitar da gurbatattu a cikin su saboda suna bata ma Fulani suna domin Fulani ba a san su haka ba
su amma kamar yadda kai bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin Fulani da Hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan Fulani da kuma Hausawa da aka san akwai dadaddiyar alaka ta tarihi a tsakanin su
ba wai an so mu samu batawa ko kuma rashin jituwa tsakanin Hausa da Fulani nake nufi ba abin da nake nufi shi Bahaushe har yanzu yana kallon Bafulatani a matsayin dan uwansa ne shi yasa duk yayin da za a yi magana zaka ji an ce Hausa Fulani to amma yau malam Bahaushe ya tsinci kanshi a hannun Bafulatani akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya to mu abin da muke tsoro anan idan Bahaushe ya fahimci Bafulatani makiyinsa ne to abin zai yi munin da ba a tsammani shi yasa ka ji sarkin musulmi ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurbatattun cikin su haka ma a Hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu to amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su Fulani din akasarin su ban ce duka ba
to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya a wannan shiri na tsakan wuyan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine meye matsalar Yarbawa da Fulani ne kam da har ake samun rahotannin cewa ana kai musu hare-hare iri-iri sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake wa Fulani a kasashen Yarbawa da wasu wuraren da ba na Yarbawan ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin Najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa Buhari wato shugaban Najeriya kenan ba Fulani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake wa Fulani kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan Najeriya na jihohi ko kuma na larduna-larduna kuma akan ita sashen arewacin Najeriya ko menene duk wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a makon gaban Allah ya kai mu yanzu kan madadin shi Babangida Jibrin da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Jika ni ne Ali Mustafa Sakoto a nan Washington DC ku huta lafiya
to madalla idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 an jima kadan za a ji
wasu mayaga da ake cutar da sanyayen kungiyar Boko Haram ko ISWAP ta kace suka yi hari kan wani kauye da ke karamar hukumar Tuwa a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma barnata dukiyoyi karamar hukumar Chibok ne na fuskantar hare-hare na kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP ta kace da bincike ke nuna rawa wannan shine hari na 20 da aka kai hukumance cikin wannan shekara
to sai a biyo mu a shirin mana hantsi a jima da karfe 8 domin jin cikakken wannan rahoton da wannan kuma ka zo ga shirin mana karshe labarai amma a takaice
na sororin da suka yi a gabashi a fafatawar su da Russia Amurka za ta tura ma Ukraine wani karin talafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625 sannan a karan farko shugaban addini na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya Litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan kasar yana mai zargin Amurka da Isra'ila da ingizawa
to madalla a gaishe ka masu raro abinda muka yi sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai azar shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake ne gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Nayo Musakaro Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya wadatar mu da kwanciyar hankali da wadatar zuciya assalamu alaikum